بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبو دياغ الله سبحانه وتعالى من دا تكين إيكو نسا لبي وصد رحمة سا إسا كتارم ومن سابيا تلهدي sha biyar ko sha shida ga watan Rabi'in al-akhir hijir manzo sallallahu alaihi wa sallam 1432 inda daidai da 20 ga watan 3 2011 lissafin miladiyya manzo sallallahu alaihi wa sallam daga littafin ar-rahiq al-maktub na Safiyur Rahman al-Mubarak Furi. Yau za mu tashi kan inda malamin yake lissafa mana yadda kafirai a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam suka dauko hanyoyi na tinkarar da kokarin buce hasken wato kiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Daga cikin abubuwan da ya kawo mana akwai nukta ta biyu, wato shine isaratu shubuhat, wato kawo wasu shubuhohi da ƙaryata da kuma ƙarfafa campaign na cewa kar a saurari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To inda zamu tashi shine maganar su ko inkarin su ga za a tashi bayan mutuwa. Wannan abun a wancan lokaci ba su yarda da shi ba. Shine malamin ya fara gaya mana wa amma inkaruhum alba'tha, amma musun da suke yi da inkarin da suke cewa za a yi tashin alkiyama, wato za a tashi mutane bayan sun mutu, ba'dal maut, falam yakun indahum fi zalika, to ba su da wata koda shubuha din. Nan tunda yana kawo mana shubuhi ne, menene shubuha? Shubha ita ce abin da ya kama da dalili amma ba dalili bane, wanda mai bin wata karkatacciyar hanya na amfani da shi ya ce ai mu dalilin mu akan kaza shine kaza, to sai ya zama abin kuma ba dalili bane, abin da zai kawo mutane rikici har a kalle shi a matsayin kamar wato dalili, alhali kuma ba dalili ne ingantacce alal aqalla dai wanda za a yi amfani da shi wajen kallon wannan abu. Koda wani lokacin ya kamata mu fahimta, akwai lokacin da mutum zai kawo aya ta Qur'ani akan wani abu da ya fahimta, amma duk da haka wannan abun zai zama mai shubha. Saboda mai Qur'anin baya nuni zuwa ga shi din abin da yake so, shine ma'ana. Don haka anan yana zama shubha. Dama kuma Allah madauki ya gaya mana a cikin Al-Qur'ani akwai ayoyin da yake mutashabihat, ko والذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. هزوا قرشن واتو wannan aya a farkon suratu ali imran. To nan abin da suke kawowa malami yace ba su da komai ko da shubuhar banda kawai abubuwa guda hudu da ya kawo. Na farko yace shine at-ta'ajjub, mamaki. Suna shi suna mamaki, kaga shi mai mamakin abu koda inkari ne to ba dai dalili bane. Kasancewar kai kana mamakin ya abu kaza zai yi ba ya zama cewa abun ba zai yi ba, kai ne mai mamakin. Yawwa, kuma hankalinka la'alla bai gano abun ba, ko kuma bai fahimci dalilin da aka kafa abin da shi ba. Wal istighrab, abu na biyu kuma shine wato ganin abu wannan abu bako ne su ce kai wannan abun ba asaba ba. Akwai bambanci tsakanin istighrabi da kuma ta'ajjub. Ta'ajjub kai mamaki yaya abu kaza zai faru, istighrabi kuma ce kai wannan gaskiya mu ba mu saba da jin haka ba, shine kace abu kaza gaskiya da wahala. Shine abu na uku, guda uku ne ke ba hudu ba, shine wal istib'adul aqli, da kuma nesanta abun a hankalce, kace kai a hankalce wannan abu da wahala yayyo, waɗannan abubuwa guda uku su ne suka rika suka hana su imani da cewa za a yi tashin za a tashi bayi bayan sun mutu fa kanu yaquluna sai zama suna cewa game da Allah madauki ba mu labari a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a inna lamub'uthun yanzu mu ga suka kawo hamza ta me da istifhami yawa hamza wannan ana ce mata hamza ta istifhami kana so kai tambaya ka kawo wannan a inna yanzu mu din nan a idza ka ya idza mitna yanzu mu idan aka ce mun mutu wa kunna turaban kuma muka zama turbaya ko ne zama kasa kasa ta cinye jikin ya zama saura guntun kasusuwa wa izaman da kasusuwa a idza a inna lamub'uthun yanzu a ce mu din nan kuma za a sake tada mu mana kun ga nan magana ce ta mutumin da yake mamaki miwar hakan ya za a yi a ce bayan na mutu na zama kasa na zama kashi na daga ni sai daga kasa sai kashi sai kuma a ce wai wani lokaci zai zo za a tashe ni in koma da rai wannan jikin ya sake miƙewa a gama jikin kuma har ma in yi magana ina da rai suka ce wannan abin akwai mamaki a cikinsa awa aba'unal awwalun to ina ubanninmu na farko mana iyayenmu fa su suna cewa iyayensu sun mutu to ai ba su ga iyayen sun tashi ba mana ganin iyayensu ba su tashi ba an hada su gangar jikin an hada ta da rai ita ma ta fito daga kabarin da suka je suka binne su sai suke ganin cewa gaskiya da mamaki a ce wannan abu yana aukuwa kaga hanya ce ta ƙaryatawa amma ta hanyar mamaki har ma da kawo dan wani abu cewa ashe inda gaske ne to mu ga iyayenmu ne a wata ayar da Allah madauki yana gaya mana suratu al-jathiya wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ma kana hujjatuhum illa an qalu utubi abaina in kuntum sadiqin ko in aka karanta musu ayoyin Allah uru-uru cewa to fa akwai tashin alkiyama rana tana zuwa za a tashe ku bayan kun mutu sai su ce utubi abaina ku zo da iyayenmu mu ga in kuntum sadiqin in dai da gaske ne cewa lalle za in an mutu din nan ana tashi to ku kawo mana iyayenmu gansu wanda suka mutu to irin ta ce a wannan wuri din suke kawowa wa kanu yaqulun har yanzu sun kasance suna cewa zalika raj'un ba'id wannan a cikin suratu qaf cewa wannan ai ko mene wanda yake wato mai nisa a ce ya auku kaga wannan shine istibad wa kanu yaquluna ala sabili listigrab a bangaren nuna cewa abun ko ba wako ne ba asaba ba suna mamakin sa sukan ce hal adullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muzziqtum kullu mumazzaqin innakum lafi khalqin jadid lokacin da wani daga cikin su ne in yaji cewa ga Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallama yana wa'azi yana fadakarwa yana cewa a zo a bi Allah a daina bauta ma wani wanda ba Allah ba domin za a mutu in an mutu kuma za a hadu da Allah Allah zai tashi mutun zai tambaye shi me ya aikata to sai wani daga cikin su sai ya zo yake gaya ma ƴan uwansa a matsayin gulma ya jiyo wani abun mamaki yana cewa hal adullukum shin bana nuna muku ala rajulin wani mutum kaga wannan duk matukar a ce mutum yana magana ne a cikin ausatin da mutane ba su saba jin irin wannan maganar ba ko domin da a ce mutanen sun saba jin irin wannan maganar da ba za su yi mamaki ba su ce akai me kuma abin mamaki dan an ce mutum ya tashi to yana cewa musu bana gaya muku bana kai ku in nuna muku wani mutumi wanda yake yunabbi'ukum zai ba ku labari wai cewa idza muzziqtum in aka kikkita ku aka wato ya galgala ku ma'ana kuka zama dai jikin ya rarrabe ya zama kasa kullu mumazzaqin matukar wato kikkitawa da lalacewar jiki a ce gaba ɗaya kun rube innakum lafi khalqin jadid cewa ku dinnan kuma za ku zo ku zama wato a cikin wata halitta sabuwa daban aftara alallahi kadhiban an bihi jinna shin Allah ya kirkiro wata ƙarya to nan kun ga wani wata magana ana suna magana ne akan wannan maganar ta mutumin da bai san Allah bane kashi fannin suna cewa aftara alallahi kadhiban Allah yake wa ƙarya an bihi jinna ko kuma yana da wata aljana ce da take gaya masa irin waɗannan maganganu ya zo ya kawo mana kaga nan magana ce ta mutumin da yake yayi imani da akwai Allah cewa Allah yana nan kuma yayi imani da cewa Allah har yana saukar da sako ga bayinsa. Amma su ba su yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin waɗannan bayin ba. Shi yasa a darasin mu na baya ai aka yi musu hujja da cewa wane ne ya saukar da littafin da aka saukar wa annabi Musa alaihi salatu wasallam, ashe suna da labarin an saukar da littafi ga annabi Musa. To nan ma ashe sun san cewa akwai Allah, Allah yana aiko mutane da sako, amma zancen su shine wannan maganar ta cewa za a tashi bayan an mutu. Wai anya Muhammadu ba ƙarya kirkiro dangana wa Allah ba, ko kuma wata aljana ce take gaya masa wannan magana? Saboda suna mamaki, su ba su taɓa jin wannan a cikin wato maganganun kakanninsu cewa in an mutu kuma ana dawowa ba. La'alla wasu daga cikinsu suna nufin su ce ana dawowa ne a wannan duniyar, ko shi yasa suke cewa ina iyayensu. Idan annabin da gaske yake, ma'ana ya kawo iyayensu su gansu kuru-kuru su da su sai su yadda. Zancen kuma da ake shine ba ana fagana akan wannan rayuwar ta duniya za a sake dawowa cikin ta ba. In dai an mutu a wannan duniyar, ai ba zancen dawowa. Dawowar da za a yi wata rayuwa ce, sunanta rayuwar lahira, a lokacin da Allah madauki zai tada mutane kuma ya tambaye su akan abin da suka aikata a rayuwar duniya din. To wannan dai yana cikin abin da suke faɗa, har baitocin waka sukan kawo maganganu na nuna irin wannan mamaki din, kamar da malamin ya kawo yana cewa wa qala qailuhum, wani daga cikin mafadin su daga cikin mawaka yana cewa amautun thumma ba'thun thumma hashrun hadithu khurafatin ya umma ma'badi ya umma amri, yana cewa wai yanzu amautun, yanzu a ce amutu thumma ba'thun, sannan kuma a tashi, akwai tashi, ma'ana a tashi mutane bayan sun mutu, thumma hashrun, sannan kuma a tara su ma a wuri daya har a ce za a yi hisabi. Gudu wannan mamaki suke yi, hadithu khurafati, kai wannan zance tatsuniya ne ya umma amri. Kamar shi kamar mutum ne yana zance shi da matarsa, yace kai baiwar Allah wannan zancen ba gaskiya tatsuniya ce, ba su yadda ba. Wannan yana daga cikin abubuwan da malamai sukan amfani da su. In ka karanta babin aqida, a babin aqidin kuma babin da ya shafi al-iman bil yawmil akhir, malamai sun yi rubuce-rubuce da dama, na ji har na gaya mana ko a wannan darasin ne ko a wani wurin, wasu daga cikin irin wannan manyan littafan da za mu karanci mas'alar abin nan, wato imani da ranar ƙarshe yadda take sosai mutum ya fahimce ta, yana da kyau. Littafai irin a babin aqida dai, littafai irin su at-tazkira na malam al-Qurtubi mai tafsiri, al-Imam al-Qurtubi, al-Qurtubi ba Qurtubi ba, Qurtubi ko kamar da wasu ke cewa Qurtubi ne, yana da littafi sunansa at-tazkira, ko na ga muku fi ahwal al-mauta, littafi ne mai kyau kuma ya tara maganganun malamai da athar da ayoyi da hadisai da suke magana akan duk abin da ya shafi tashin alkiyama, tun daga wato mutuwar mutum, tambayar da za a yi mutum a kabari, tashin da za a yi wa mutane kafin nan ma kuma tashin kiyamar ainihin sa yadda zai auku, duk hadisan da suka zo da ayoyin da suke magana akan su duk ya tattara su yi magana, hadda kuma ma kissoshi da labarai na wasu abubuwa da suka auku daga wasu mutanen lokacin da su wasu duk irin waɗannan abubuwan ya kawo, wasu sun inganta wasu ba su inganta ba. Littafin kuma dai yana da kyau, malamai sun yi sun yaba masa sosai, akwai tahqiqin sa da wani dan uwa daga cikin dalibai yayi, kuma ya zama an buga shi a mujalladi uku, littafi ne mai kyau. Banda wannan akwai an-nihaya fil fitani wal malahim na Ibn Kathir, shi ma Ibn Kathir mai tafsiri, littafin sa shi ma yana da kyau a wannan babin. Sharhin al-aqidatu at-tahawiyya na Ibn Abi al-Izz al-Hanafi shi ma yana da kyau a wannan babin. Yan zamani kuma da suka rubuta akwai irin su wannan Umar Suleiman al-Ashqar, yana da al-qiyamatu as-sughra, yana da al-qiyamatu al-kubra, duk littafai ne guda biyu. In mutum da ya samu waɗannan gurgudan hali suna da kyau. Ko wani malami da ya kwalkwale wannan mas'alar sosai, shi ya saba ya dade yana koyar da ita a jami'ar Madina, da Allah ya sa ya rubuta littafinsa da zai zama wato shi ma babban marji'i a wannan abun. Allah ya ji kansa, Malam Abdulrahman Shibil ya dade yana koyar da mas'alolin da suka shafi wannan abu kusan shekara 10 wani abu shi ke koyar da wannan abu, kuma ya haddace duk mas'alolin in yana magana wato akan su akansa aya aya hadisi hadisi maganganun malamai duka. To Allah dai bai sa ya rubuta nasa a matsayin littafi ba, amma dai abin da ya rubuta din yana hannun dalibai da dama. To ina fatan dai daliban ilimi da wannan irin abun ya dame su za su mai da hankali su karanta koda waɗancan da aka samu din wanda aka buga, zai taimaka mutum ya san waɗannan mas'aloli yadda suke kowanne kuma da dalilin su. Bi idhnillah akwai fa'ida sosai. Kowanne fanni da kuka gani din nan fanni ne da aka yi rubuce-rubuce masu zurfi akai, kuma wasu ma har a cikin su suka yi irin rubutun su na risalar ko masters ko PhD. Akwai dalibai da dama da suka rubuce-rubuce akan wannan, kuma wasu ma an buga su. Wannan dan kadan ne sosai na fada. Wannan babban dai fa'ida shine mutum ya san wannan fagen shi ma fage ne mai muhimmanci. Yawa, kuma malamai sun yi maganganu masu kyau a ciki. Akwai abin da a cikin waɗannan irin littafai suke cewa masu irin wannan maganganun na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce musu addahariyin, akhdham min qawlihi ta'ala fi surati al-jathiya, suke cewa wa qalu in hiya illa hayatun ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Yau suna cewa ai rayuwar mu ce kawai ta duniya, ku rabu da shi yana ta wani maganar za a yi tashin al-qiyama, ba komai ba da wannan duniyar da muka sani. Muna mutuwa muna rayuwa, mu mutu mu rayu, ma'ana muna da ranmu kuma za mu mutu, shine abin da ake nufi. Wato in kuma aka mutu nan magana ta kare, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, zamani ne kawai ke halakar da mu, ba zancen za a zo tashin al-qiyama. Waɗannan akwai wannan suna cikin mutanen da suka dauki wannan ba daga cikin falasifa ba, daga cikin mushrikai masu jahiliya. Akwai kuma al-falasifa da ake ce musu falasifatud dahriyin, falasifa ne su kuma mutane ne masu harkar falsafa, amma su ma sun yadda da wannan maganar wato dahriya din. Dahriya ita ce imani da cewa babu maganar tashin alkiyama, kawai rayuwa ce za ka yi ka mutu shikenan, ba kuma wani wanda zai dawo. Suna hujja su ma da cewa ai ba a ga wani ya dawo din ba. Wannan ita ce aqidar waɗanda suka rungumi harkar komunisanci, gurguzu da ake cewa, ko su ma ba su yadda da wani maganar Allah, akwai Allah ko ya yi halitta sama da sauransu da ƙasa da makamantan waɗannan, duk ba su yi imani da shi ba. In ka karanta dai waɗancan littafai za ka ga maganganun malamai da yadda za ka yi raddi ga kowanne ɓangare idan halin hakan ya tashi. Sai yake cewa wa qad radda alaihim, to yanzu nan abinda za mu ji martanin da Allah maɗaukaki ya mayar musu dangane da wannan aƙidu da suka zo da su. Yawwa, wa qad radda alaihim bi tabsirihim ma yajri fi dunya, annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma Allah cikin alqur'ani ya yi musu raddi, ya mayar musu martani akan da kokarin nuna musu abin da yake gudana a duniya har su hankaltu su dauki basira daga ciki. Abu misalai ne na hankali, duk mai hankali zai karbi wannan maganar da za a faɗa, mu saurara mu ji ta. Sai yace fa zalimu, shi dai azzalimi, in muka dauki cewa babu tashin alkiyama kamar yadda su kafiran wancan lokaci suke faɗa, kawai mutuwa za a yi shikenan, in mutun ya mutu kuma shikenan maganar sa ta kare. Sai yace fa zalimu, shi fa azzalimi, yamutu duna an yalqa jazaa zulmihi, in muka dauki wannan maganar ashe kenan azzalimi zai yi zaluncin sa, ya danniyarsa, ya kwaci kudin wannan, ya kwace mutuncin, ya ci mutuncin wannan, yayi dai zaluncin sa, kuma sannan ya mutu ba tare da ya haɗu da sakamakon zaluncin nan ba. Haka ne ko ba haka ba? In dai har babu kiyama, to azzalimi kenan zai tsira, shine mun gane wannan ɗaya kenan. Yawwa, yace wal mazlumu, shi kuma wanda aka zalunta, ya mutu duna an ya akhudha haqqahu min zalimihi, shi ma zai bar duniyan nan ba tare da ya karbi haƙƙinsa daga wanda ya zalunce shi ba. Tunda dai a duniya ba mu ga lokacin da shi azzalimin ya dawowa da wanda ya zalunta haƙƙinsa ba, haka ne? To idan wannan ya mutu, to ya tafi da haƙƙin wancan, kuma ba a yi masa komai ba. Shi kuma wannan da aka zalunta, an tafi da haƙƙinsa, ya mutu kuma ba a dawo masa da komai ba. Wannan biyu kenan ko? Sai ce wal muhsinu as-salihu, shi kuma mutumin kirki mai kyautata aikinsa nagari, shi ma ya mutu qabla an yalqa jazaa ihsanihi wa salahihi, shi ma zai mutu ba tare da ya samu sakamakon kirkin nan da yi ba, kyautatawan nan da yi, zaman sa mutumin kirki, a ce mutum ya mutu ya tafi ba tare da ya samu wani sakamako ba, shi ma wannan a hankalce fa ba zai yi ba. Idan da a ce babu tashi, babu wato tada mutane bayan sun mutu, zaka ga abun kamar akwai wani nau'i na me na zalunci daga wanda ya bar wannan abun ya gudana haka. Wanda ya zalunci ya yi zaluncinsa ya mutu, ba a kama shi da laifi ba. Wanda aka zalunta ba a bashi, ba a dawo masa da abin da aka zalunce shi akai ba. Wanda kuma ya yi aikin kirki shi ma ya tafi ba tare da ya samu sakamakon da zai bambanta shi daga wancan mutumin banzan ba. Kaga kenan ashe wajen sakamako duk ɗaya ne. In abun haka ne ashe wannan za a zuga mutane kowa ya abin da ya ga dama. Haka ne ko ba haka bane? Ma'ana mutum sai ya ji idan dai har mutum zai yi zaluncin ba za a kama shi da laifi ba, to kuma sannan in ma ya yi kirkin ba za a bashi sakamako ba, to me amfanin mutum ma ya zama mutumin kirkin ko ya zama mutumin banza? Ashe abin duk ɗaya ne kawai, kowa ya abin da ya ga dama. To wannan kawai ya isa hujja akan cewa wato mai da'awar ba za a yi tashin alkiyama ba ƙarya yake. Yawwa, domin daga cikin rahamar Allah maɗaukaki shine shi mai adalci. Yawwa, baya zalunci. Ya bar wannan abin ya gudana, mai zalunci ya tafi wanda aka zalunta babu sakamako, wanda ya kirki ma ba bambanci, to wannan ba irin aikin Allah bane. Don haka wannan ko babu wasu ayoyi kuru-kuru cewa akwai tashin kiyama za a yi hisabi, to wannan kai tunaninka a hankali, wannan ya saba ma abin da Allah subhanahu wataala ya ambata cewa ba ya yi wato zalunci, domin a bar wannan abin zalunci. Mun fahimci wannan hujja ta hankali? Yau bai kare ba dam. Sai yake cewa wal fajiru ko? Yawwa, yace wal fajirul musiu yamutu qabla an yu'aqaba ala su'i amalihi. Shi ma mutumin da yake fajiri ne mai munana aiki shi ma zai mutu ba tare da an masa uquba akan mummunan aikinsa ba. Fa illam yakun ba'fu, to in dai har babu tashin kiyama ba za a ce za a tashi mutane daga kabarin su. Wala hayatu wala jaza, kuma babu sakamako, babu wato babu rayuwa, babu wani sakamako ba adal mauti bayan mutuwa. Lastawal fariqani, to da bangarorin nan guda biyu, da azzalim da wanda aka zalunta, da mutumin kirki da mutumin banza, to da duk sun zama abu daya ko matsayin su daya, babu bambanci. Sai ce bal lakana adh-dhalimu wal fajiru as'ada min al-madhlumi was-salih, kai ba ma zance mai sun zama daya ba, da fajiri kuma azzalimi da ya zama wato ya fi samun babban rabo fiye da mutumin kirki ko? Domin wanda ya zalunci ya fuski kudin wannan ya ci kaza ya yi ba daine ya daki wannan duk morewa ce ko ba haka bane? To a ce shi kuma wancan mutumin kirkin ya wahal da kansa, ya zauna da talauci, bai yi sata ba, bai yi zagi ba, bai menene ba, kaga shi kuma ai bai more ba. Yawwa, kaga kenan in aka ce babu mutuwa, to wancan wanda ya yi zaluncin ya yi satar ya ci mutuncin ya fanta ma ya more, to kun ga ya fi wannan wanda bai yi haka din ba, wannan ya sha wahalar banza a duniya. Yawwa, ba maganar ma sun zama daidai wa daida wajen matsayinsu ba. Sannan sai yake cewa wa hadha ghayru ma'qulin itlaqan, wannan abun kuwa ba abu ne da hankali zai karba ba kwata-kwata, shine ma'anar itlaqan sam-sam. Wala yutasawwaru min Allahi an yabniya nizama khalqihi ala mithli hadhal fasadi, ba za a iya tunanin cewa a yadda a zuciya ay tasawwuri zuciya kwakwalwa ta hango ta fahimta ta iya kwatanta cewa Allah madaukaki zai tsara rayuwar halittarsa akan wannan barnar ba, domin ko wannan barna ce. Ina fata mun fahimci hujjar. Yau, qala Allah ta'ala, Allah madaukaki yana cewa afa naj'alul muslimina kal mujrimi, yanzu shin ma sanya musulmi kamar mujrimai? A ce da musulmi wanda ya bauta wa Allah, ya bi dokar Allah, ya yi imani da Allah, ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kyautata wa mutane, ya kyautata wa iyayensa, ya zauna da makota lafiya, ya yi abin kirki, aka san shi a mutumin kirki, yanzu a sanya shi kal mujrimin, kamar mujrimai, da wanda da ki wannan ya ci kudin wannan ya zagi wannan ya zamba abubuwa da yawa, wanda ya wannan kaga ba za su zama dai ba. Allah ya ce malakum kaifa tahkumu, me ya same ku kuke irin wannan hukunci? Ma'ana ai ku me, in aka ce maka me ya same ka kai kaza, wani uslubi ne na ittirarin ka zuwa ga hujja aqliya,
haka ne ko ba haka ba ma'ana ana istik ana mamaki ya za a yi hankalinka ma ba wai maganar dalilin shari'a ba yaya hankalinka zai yadda da irin wannan hukunci ashe kenan magana ta cewa za a yi tashin alkiyama za a ba kowa sakamakon sa to hankali ma ya isa ya nuni zuwa gare ta mun fahimci abun kamar yadda ya kawo din ma'ana dan haka abun mamaki ne ya za a yi ku irin wannan tunani ku irin wannan hukunci kamar yadda faɗa suratu alqalam haka nan yace wa qala أم يجعل أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار شن كوكونا زتنشيوا ذا مسنيا وأن سكي إيماني سكي أيكين كركي نجلي مسنيا سو سزما كالمفسدين في الأرض كمن ما سكبرنا أباين كسا وأن زيو توب زيوبا am ko kuwa naj'alul muttaqina za mu sanya masu tsoron Allah masu bin dokokin Allah su zama su ma kal fujjari daidai wa daidai suke da fajirai wannan abun kar ku tsammanin haka ba za mu yi haka ba duk wanda ya zama mutumin kirki to za a bashi sakamakon abin kirki wanda ya mummuna shi kuma za a bashi sakamakon mummuna yaushe ake bada sakamakon wata rana ce take zuwa bayan an mutu a wannan duniyar to Allah zai tada mutane duk wani rai a bashi duk wani jiki a mayar masa da ransa kuma a tambaye shi akan abin da ya aikata a lokacin da yake duniya sakamakon wannan kuma sai a yi musu a ba wa kowa sakamakon sa da fatan mun fahimta sannan sai kuma yake cewa am hasiba alladhina ijtarahu sayyiati ko wadanda suke tsoro wutar wato miyagun ayyuka wadanda suke aikata miyagun ayyuka suna tsammanin an naj'alahu wai za mu sa su kal ladina amanu wa amilus salihati kun gane shi ma hujja ce ta me magana ce ta ana tuna maka cewa a hankalce wannan abun ba zai yi ba abinda nake so ku gane a cikin nan a qur'ani Allah madaukaki yakan amfani da hujjaj aqliya mun fahimci abin ba wai kowace hujja ce a qur'ani mu nan qur'ani bayan kammala sa bayan komai nasa akwai hujjoji shar'iyya akwai hujjoji aqliya amma inda malamai suke bambancewa shine akwai abinda hankalinka yakfi hankalinka ya isa a ce ya nuna maka abu kaza ga yadda yake shi yasa ma har ababin fiqihu malaman fiqihu ababin kiyasi sukan ce akalli illar da tasa akai wani hukunci hal hiya maqulatul ma'ana ibada sai maqulatul ma'ana ko kuwa abinnan kai mas'ala sai maqulatul ma'ana ko kuwa ibada ce mahdha abinda aka ce ibada mahdha shine wanda ba mu da kallon ba mu da sa hankalinmu a ciki Allah ne yace ai kaza ba ruwan mu da binciken ya ake kaza ko meye dalili me sirri me hikima a bayan wannan abu akwai kuma abin da yake an gina shi akan yadda zamu hankalci dalilin da yasa akai to irin wannan matsalolin malamai sukan ce to shine akan yi kiyasi sai a ce tunda nan mun hankalci dalilin da yasa akai kaza misali haramcin giya an sha bada wannan misalin ko haramcin giya yana da illa ko ba shi da illa me ma'anar illa karka ba wai matsala ake nufi ba kamar yadda muke faɗa a Hausa yau illa nan ana nufin sababin hukunci meye sababin da yasa aka haramta shan giya saboda tana gusar da hankali tana jawo maye ko to wannan sai a ce hukunci ne ma'qulul ma'ana wanda in muka kalla zamu hankalci dalilin da yasa aka sa shi to sai a ce duk wani abu da shi ma yake da wannan siffar zai gusar da hankalin mutum to sai a bashi hukunci irin na wancan wannan shi ake ce ma kiyasi sai a ce to da fetur shakasa da sholisho da kwata da sauransu duk haramun ne saboda me saboda su ma suna gusar da hankali kun ga wannan hukunci ne wanda hankalinmu zai riske shi tunda ga abinda Allah madauki ya faɗa ya sa hukuncin nan ya zama kaza to za mu sa kaza din mu ma saboda mun fahimci wancan abu wannan shi ake nufi in ka koma kuma babin aqida zaka ga a wurare da yawa Allah madaukaki yana cewa ku kalli kaza mana me yasa ya zama kaza afala yanzuruna ilal ibli كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت وان ابوها هل الله مدوكي زي ce me yasa ba ku kalli kaza ba ya akai kaza ya akai kaza me yasa sama ta zama haka me yasa kasa ta zama haka me yasa duwatsu su ma aka kafa su suka zama haka to haka nan irin wannan maganar in aka maka irin wannan tana nuna cewa ashe wani abu ne da koda ba a ga ya maka a qur'ani ba hankalinka ya isa ya kai ka fahimce shi kawai abin da nake so mu fahimta kenan. To haka maganar tashin alkiyama cewa akwai dai sakamako bayan an mutu, to hankali ma ya isa nuni duk da cewa dalilai na shari'a sun tabbatar da shi, kaga ashe kenan ba zai yi ba dama ashe abinda a hankalce mai hankali zai ga wajibcin a same shi tare kuma da dalilin shari'a a ce an samu kuma masu inkarin sa. Da fatan mun fahimci abin da ake so a fahimta. Yau kuwa. Wa alaikum salam.
Na. Wasu kan dauki abin da yake a rayuwar ta duniya cikin kwatanta ba zai yi ba, kuma Allah ya bada labarin zai shi a tashin alkiyama kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada mun tare da ayi.
Na.
Sai ko abu da yake kamar haka. Sai su kwatanta a rayuwar ta duniya sai su ce to a duniya haka zai yi. Dan me za a ce zai a lahira?
Yawwa. Da kyau. Wannan tambayar tana da muhimmanci. Akwai abubuwa da dama da haka mutum a hankalinsa sai ya inkari. Bayan kuma ga dalili na shari'a sai ce ya za a yi abu kaza ya yi. Bayan kuma dalili ya tabbatar da shi. Shi ya za mu sashi a wani aji za mu sashi. Wannan za mu ce mutum ya tuhumi nasa hankalin ne. Yauwa, shi hankalin akwai hankali mai hankali, akwai hankali kuma marar hankali. Mun fahimci wannan? Ma'ana akwai abubuwan da duk masu hankali in ka tara su za su yi ittifaki a kai. To wannan shi ne babu wani abu da zai zo a shari'a Allah madaukaki ya faɗe shi a Qur'ani ko a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam kuma kaga cewa ya saba ma wannan hankali din, shine ake ce ma al-aqlus sarih, hankalin da yake uru-uru yake gangariya ba mai rashin lafiya ba a cikin sa. To in dai magana ce ta zo daga Qur'ani ko hadisi baka samu cewa ta saba ma hankali ba, amma akwai hankalin da yake gurgu saboda canjawar fitra ko saboda san zuciya ko saboda jahilci, waɗannan abubuwan uku za su iya sa fitrar mutum, domin duk mutum da yake kan fitra ya san in aka kawo kaza wanda ya dace da hankali zai ji hankalinsa ya dace da shi. Amma idan fitrarsa ta canza saboda canja masa tarbiyya, ya san Allah madauki shi yake kaza shi yake kaza shi yake kaza, ya je wani wuri sai aka koya masa cewa a'a ba lalle Allah ne yake kaza ba, abu kaza ne yake kaza, in wannan fitrar ta canza to zai iya fadin abin da ya saba ma hankali, kuma zai iya inkarin abin da ke cikin alkur'ani sai ya saba wa hankali ya da'awar cewa hankalinsa shine mizani. Hakanan idan mutum jahili ne bai san hujjar ba zai iya wannan. Hakanan idan mutum ya zama cewa yana da wata son zuciya a zuciyarsa to zai iya inkarin wannan. Shi yasa Ibn al-Qayyim a cikin littafin sa wannan As-Sawa'iq al-Mursala yake cewa abun mamaki da mutakallimuna da masu falsafa, Allah madaukaki ya faɗi magana musamman a babin sifofi yake magana. Allah ya ce ya siffanta kansa da kaza, yana kaza, yana magana, yana gani, yana ji, yana kaza, yana sama. Sai ku kuma ku zo ku ce a'a ya za a yi a ce Allah yana sama, wani abin ya saba wa hankali, ai Allah yana ko ina. Sai ce wai ku da hankalinku za a gwada abin da Allah ya faɗa ne, kuma a cikin ku din da hankalin wa za a ɗauki shine mizani. Mana hankalin ba mu'tazili shine yafi na yan falsafa, ko ku hankalin mai falsafa, ko hankalin yan jahmiya, ko hankalin yan asha'ira, ko hankalin yan waye da nasu hankalin za a gwada, ko ku da hankalin sauran masu hankali. Shi yasa Ibn Taymiyyah ya rubuta littafin nan nasa mai ake cewa wanne dar'u ta'arudul aqli wan naql, wato tunkude da kawar da samun wani sabani tsakanin an-naql. In an ce an-naql ana nufi me? Qur'ani da hadisi. Yawwa. Wal aql da kuma hankali, ma'ana a ce za a samu sabani tsakanin hankali da kuma nassin Qur'ani ko hadisi, yace wannan abun ba zai yi ba. Ya rubuta littafi mujalladi 11 dan ya tabbatar muka da haka, ya rinji ga harkokin yan falsafa din da mutakallimun da sauransu, ya shiga nan ya fita nan, ya shiga nan ya fita nan, kuma da hujjojin da ba dama ka iya ture su, sai da ya tabbata. Shi yasa yake da wata ka'ida da kyau daliban ilimi su haddace, yana cewa innal naql as-sahih la yukhalifu al-aql as-sarih, la yukhalifu al-aql as-sarih, ko shi innal aql as-sarih la yukhalifu wa la yunaqidu an-naql as-sahih. In dai aka naqaltu abu ta hanya mai kyau kamar Qur'ani, baka ce masa ma sahihi ko? Yawwa, mutawatiri ne magana sa babu binciken kwata-kwata komai a ciki. Hadithan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka ciro a ce a samu sahihai din, to duk hadithin da yake sahihi ne, duk kuma ayar da take a cikin alqur'ani to ba za ta taba saba wa hankali ba. sai dai idan hankalin shine ban yake da matsala, amma in dai hankali ne gangariya garau da shi, to ba zai sa ba za ka samu cewa ya saba ma abin da ke cikin alkur'ani. Don haka in ka samu wani ya ce a ha abu kaza ya za a yi kaza ya saba ba hankali, to sai ka ce a kai hankalinka abin kake ganin ya sabawa, amma ba hankalin masu hankali a daga cikin musulmi ba. Ina fata mun fahimci abu. Tayyib, me yake cewa kuma? Sai yake cewa am hasiba alladhina ishtarahu sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Shin waɗanda suke tsuru wutar miyagun ayyuka, suke aikata miyagun laifuffuka, suna tsammanin cewa za mu sanya su da su da waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na ƙwarai su zama cewa sawa'an mahyahum wa mamatuhum, da rayuwarsu da mutuwarsu daidai wa daida ne? Ma'ana yadda wannan ya mutu ba a yi masa sakamako ba, haka wancan ɗayan ma zai mutu ba tare da an masa sakamako ba? Sa'a ma yahkumu, tir da abin da kuke hukuntawa din nan. Ma'ana wannan hukunci da suke yi na cewa da mai laifi da mutumin kirki duk ɗaya ne, kawai in an mutu babu zancen wani abu, kamar mai cewa wai daga mutu daga menene daga ina ne sai Kaduna, daga duniya sai Kaduna ko yawa. To kaga wannan shi misali, duk da cewa ba lalle ya zama mai faɗin wannan abin da yake nufi inkarin tashin alkiyama ba, shi dai yana ganin cewa ko me ya ci naka ba wani abu da zai faru, kawai ai daga duniya sai Kaduna, wannan inkarin tashin kiyama ne. Ya kamata a guje shi. Yawwa, to kamar mai irin wannan, kaga duk irin wannan zancen ne na ganin cewa ai wato waɗanda suka yi aikin kirki da waɗanda suka yi mummuna duk sakamakon su ɗaya ne, babu bambanci. Wa amma listib'adul aqli, amma abin da ya faɗa na uku na cewa suna nesanta wannan abun a hankalce, su ce ai wannan a hankalce ba zai yiwu ba, me suke shi faɗa? Fa qala ta'ala raddan alaihim, to Allah madaukaki kai yake musu raddi yana cewa a antum ashaddu khalqan am as-sama, shin ku dinnan da kuke wannan zancen cewa babu tashin alkiyama, babu tada mutane bayan sun mutu, halittar ku ce tafi tsanani tafi wahala am as-sama ko kuma sama? Da dan adam da sama, in ka kalla inda a ce maganar ta kwatanta wahalar halitta ne, ba wai dan Allah yana nuna cewa akwai wahala wajen yin wani abu a gunsa ba. Inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu me kun fayakun, dan haka ashe a gunsa komai sauki ne da shi. Yawwa, to amma kai mai gwada abubuwa da hankali, ka kalli sama, yanzu misali da gina masallacin nan da kuma wato sakar hula, wanne ne fi wahala? Gina masallaci ya fi wahala ko ba haka ba? Wannan a hankalce kenan. To Allah madaukaki yake nuna mana waɗannan da suke inkarin tashin kiyama su kwatanta su gani halitta sama shine ya fi wahala, a ce a yi sama ta shekarar miliyoyin shekaru tana nan yadda take, ba a taɓa ganin wani wuri ya tsage ko wani abu na ta kabar ka ce tsoro ne sai wani ɓangare ya faɗo kan wani gari, ba a taɓa samun wannan ba. Haka ne ko ba haka ba? To wannan ita tafi wahala ko kuwa halittar kuku yan mitsi-mitsin nan da ɗan abu kaɗan kawai daga yazo zai buge ku shikenan ku faɗi? Ko katanta rayuwar fa ɗan adam, kamar ka ɗauki kiyashi ka ɗora shi akan wani ƙoƙo, ka riƙe ƙoƙon ka ga kiyashin yana ta yawo a kai, ɗan adam fa bai wuce wannan ba, bai kai wannan ba dangane da Allah subhanahu wa ta'ala wajen yadda yake gani. Daga ɗan ƙoƙonan ya juya shikenan zai tatse shi, ba a yi komai ba. To kaga in ka kwatanta da sauran manya-manyan halittun Allah subhanahu wa ta'ala da tekuna da duwatsu, halittar su inda zancen wahala ne, da ya fi wahala akan halittar ɗan adam, to shine Allah sai yake tambaye su. Kun ga wannan me hanya ce da Allah ya amfani da ita don ya kusanto musu abun daidai da hankalin da suke tunani da shi din, tunda cewa suke ai ba zai yiwu ba a hankalce in aka mutu a sake dawowa, sai ce musu to me wahala a ciki? Shin ku ne kuka fi wahalar a halicce ku ko ku sama ce ta fi wahala? Kaga dai sama ta fi wahala. Yawwa, to wannan shine abin da ke saman nan, da babu ita aka yi ta, tunda da babu saman aka yi ta, me wahala dan an mai da ku? Kuma sannan wanda ya halitta na farko, da babu abu ya kirkiro shi min gairi misalin sabiqin, ba tare da ya ga wani misali da ya gabata da ya taba gani a gun wani ya kokoye shi ba, me yafi masa wahala, kirkirowa ko kuwa idan abin ya lalace ya gyara shi ya dawo? Wani ne fi wahala? In dai da wahala, to kirkiro abu wanda da babu shi ya fi wahala. to wanda ya halicce ka da babu kai kaga zancen ka ce akwai wahala ya dawo da kai bayan ka mutu to akwai renin tunani da renin hankali a ciki shi da abinda ake nufi anan a hankalce wa qala har yanzu Allah madaukaki yana cewa awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda shin ba sa gani ne cewa Allah nan fa da ya halicci samai da ƙasa walam ya'ya bi khalqihinna kuma bai gaza ba bi khalqihinna da halittata su ba wani aiki ne mai wahala yayi ba wajen halittata su bai gaza ba babu gajiya tare da shi shin shi din nan alaysa biqadirin ala an yuhyi al-mauta shin ashe ba yana da iko akan ya dawo da mamata ba ya ba su rai bayan sun mutu bala Allah ce lalle tabbas haka ne innahu ala kulli shay'in qadir kai shi mai iko ne akan komai kaga duk mutumin da yake inkarin tashin alkiyama ai inkarin za a dawo da shi bayan ya mutu in ka kawo masa wannan inda yana da hankali to zai aje nasa hankalin mara lafiya ya shiga sahun masu hankali mai lafiya sai ya dinda haka Allah kyauta sannan wannan asuratul ahqaf kenan wa qala Allah madaki kuma yana cewa wa laqad alimtum nash'atal ula asuratu alwaqi'a yana cewa wa laqad alimtum nash'atal ula ku dinnan kun san wato kirkirar ta farko nash'a anafin tada abu wanda da babu shi karan farko ma'ana a halice shi a lokacin da babu shi afala tadhakkarun shin ba za ku tunani ba ku tunanin cewa wanda yayi wancan na farkon fa mai iko ne akan ya dawo da abun bayan ya lalace bayan ya mutu wa bayyana ma huwa ma'rufun haka ne wa bayyana ma huwa ma'rufun aqlan wa 'urfan ya kuma bayyana abinda aka san shi a hankalce da al'adance in an ce 'urf ana nufin abinda mutane ta'arafu alaihi suka san shi shi ake cewa al'adarsu a rayuwarsu ta yau da kullum wa huwa anna al'adata ahwanu alaihi cewa dawo da abin da da ya lalace ahwanu alaihi yafi sauki ga Allah kamar da faɗa cikin suratul rum wa huwa ahwanu alaihi wannan komowa din tafi masa sauki akan a ce ya halitta kafin komai wato a lokacin da ba komai kwata-kwata a wata ayar kuma yana cewa kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu kamar yadda muka halicci farkon halitta to haka muke mai da shi ya zama in ya lalace ya mutu ya sake dawowa wa qala Allah kuma subhanahu wa ta'ala cewa afa ayina bil khalqil awwal shin mun gajiya ne mun wahala ne a halitta farko kun ga wannan duk hujjoji ne da Allah madauki yake gaya ma waɗannan mutane da suke inkarin cewa zai tada su bayan sun mutu yake gaya musu in dai halittar farko bata wahalda shi ba to tayarwa bayan an mutu ba za ta wahalda Allah ba subhanahu wataala Allah kuma mai tsarki ne ya tsarki ka daga a ce wani abu ya wahalda shi amma ku duba ku gani daga cikin darasin da zaka fahimta a waɗannan ayoyi shine Allah subhanahu wataala yana bin dan adam a hankali har ya fahimci abu haka mun fahimci mun hango wannan darasin a cikin wannan ayoyi maimakon lokacin da kafiri ya kafirce su waɗancan kafirai na Makka a wancan zamani da suka kafirce suka ki karba a ce to ku je in ma ba ku yadda ba din da haka yake a zazzage su ai watsi da su a ce rubu da su kawai shikenan ba ai wannan ba wannan din ta zo daga baya lokacin da inadi ya bayyana lokacin da ya bayyana cewa girman kai ne yasa ba su karba ba amma a karan farko idan mutum ya ki gaskiya to ka bi shi a hankali ka nuna masa ka zauna da shi ka tattauna da shi ka ga fa abin nan kai ga yadda kake hango shi to ni fa ga yadda nake hangowa gashi Allah madauki ya ce kaza sai ce ai Allah ba haka yake ne mishi ai ga abin da malamai suka ce yana nufin kaza sai ka bayyana masa cikin sauki sai lokacin da ka tabbatar da cewa inadi ne da girman kai ya san abun san zuciya ne to ne kuma sai ka dau matakin da shi ma Allah ne ya bada umarni annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya bada umarni ba matakin zagi da cin mutunci ba a komai dai mu a cikin harkar da'awa muna da darussa da in muka dauke su zamu ga cewa anan cin nasara yake ba abinda mu muke hangowa da zuciyar mu Allah ya ƙara tabbatar da mu akan abin da ke shine daidai yace wa hakaza radda ala kulli ma atharu min ash-shubuhat raddan mufhiman yuqni'u kulli dhi aqlin wa lubbi hakanan Allah madaukaki subhanahu wa ta'ala yayi mai da martani akan duk abin da suka fito da shi na shubuhohi wato raddin da yake sa mutun yi shiru ya rasa abin da zai ce shine mufhim, in an ce mufhim afhamahu shine askatahu, kuna tattaunawa da mutum ka kawo masa hujjojin da sai din shi ne to je kadin shikenan. Yau kaga mutum ya fada ma wannan, ai kaga ma ba wani kuma ba shi da sauran bayani da zai, to irin wannan shine ake cewa ifhami. Yau to Allah madauki ya mayar musu raddi da martanin da ya rufe musu baki ba su da kuma wani dalilin da za su fada, muqni'in kuma abu ne mai gamsarwa ga kulli aqlin, dukkan mai hankali a walubbi da kuma dai hankali duk ma'anar su da al-aql wal-lubb. Walakinnahum sai dai kuma su kafiran nan, kanu mushaghibina sai dai dama su yan tada rikici, mushaghib shine mai tada rikici. Yawwa dan kawai harguwa ya san abin da yake ba daidai bane, amma ya zo ne tada husuma ya tada harguwa. Mustakbirin kuma masu girman kai ne, yuriduna uluwan fil ardi, suna son wato daukaka ne a duniya, suna ganin matsayin da suka samu a duniya din nan, shugabancin Qurayshawa, aikin hajin da yake zuwa suna samu, suna samun fa'ida, Larabawa suna zuwa daga wurare su fa'idanta a kasuwanci da sauransu, to su ba su iya haƙuri da rashin wannan abu ba, dan mai Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo musu wannan sabon addinin ya ce akwai kaza akwai kaza, akwai mutuwa akwai tashi bayan mutuwa, sannan su yadda su bi shi duk su rasa wannan abubuwan fa'ida da suke rayuwa akai. Haka nan duk mutumin da ya karkace ya bar hanyar Allah subhanahu wataala saboda dan roman abin da yake samu na duniya, ya bar hanyar Allah subhanahu wataala, wannan magana ta dace da a gaya masa. Wafardu ra'ayihim alal khalqi, da kuma wajabta ra'ayinsu, su dora mutane ra'ayinsu cewa sai sun yadda da abinda su suke kai, to wannan duk ba haka bane. Fa baqaw fi tughyanihim ya'mahun, sai zama cewa sun wanzu sun tabbata sun tsaya akan wannan keta haddin da suke yi, ya'mahun suna masu dimuwa ba za su ga gaskiya ba. Da haka duk mutumin da ya karkacewa hanyar Allah, ya karkacewa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to inda zai karanta Qur'ani, zai karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za a bayyana masa yadda yake, to sai dai girman kai, amma ba zai ace wato bai fahimci abin da ake kiran shi zuwa gare shi ba. Allah madaukaki ya tabbatar da mu akan abin da yake shine daidai. Al'amarina uku yace al-haylulatu bainan nasi wa bain sama'ihim al-Qur'an, daga cikin dabarun nasu na uku shine su sa iyaka tsakanin wato mutane da sauraron Al-Qur'ani, ma'ana matakin yakin da suke yi da da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba mun ji maganar shubuhohi ba, sai me yasa ake kaza ya ake kaza, to yanzu kuma mun zo wata dabarar daban, suna so mutane kada su saurari Qur'ani kwata kwata, sai indai ka saurari wannan Al-Qur'ani to ai sai ka bi su, sai ka bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'aradatahu, da kuma wato musun Al-Qur'ani da jayayya da shi, bi asatir al-awwalin, da tatsuniyoyin mutanen farko, wannan abubuwa guda biyu ne guda. Yawwa a hana mutane sauraron Al-Qur'ani, sannan kuma a ce ai jayayya da abin da ke cikin sa, a rika kawowa tatsuniyoyin mutanen farko, ko a ce shi ma tatsuniyoyi ne na mutanen farko. Malamin yace wa kana al-mushrikuna bi jambi itharati hadhihi shubuhati, tare da wannan tada wannan shubuhohin, tare da wannan su waɗannan mushrikai sun kasance yahuluna bainan nasi wa bain sama'ihim alquran, suna sa iyaka su sa shinge tsakanin mutane da sauraron alqurani, ma'ana suna kokarin su hana mutane su ji alqurani wa da'awatul islam, da kuma wato da'awar musulunci, bi kulli tariqin mumkin, wannan sa iyaka din suna yin ta ne ta kowace hanya da suke da iko akai. Fakanu sun kasance yatruduna nasa wa yuthiruna shagab, sai su zo su kori mutane su tada rikici kawai dan a ce dai kada ma a saurara din, ka san da'iman shi mutumin da ba shi da hujja akan abin da yake yi ya fi sha'awar a yi rikici, haka ne ai mun sha fadar wannan magana cewa mai abin fada ko baya fada, wannan magana ce gaskiya ce, in dai kana da abin da zaka fada, kana da hujja, kai ne da Qur'ani, kai ne da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama, to idan kai fada kaka da kanka ko tsokana ka aka yi, haƙurin nan da za ka yi shi zai sa mutane su gaskiya fa da alamar mutumin nan shi ne akan gaskiya, domin su masu sauraro waɗanda suke gefe ba sa nan ɗin ba sa nan, su suna da wani irin hankali, shi ne mizaninsu, ko ba tun da ba karatun ne da su ba, ba za su san Qur'anin a ce shi za su kalla su gano kai ne akan gaskiya ba ba su san Qur'anin ba su ma amma suna gane waye halinsa mai kyau waye harshensa mai kyau waye lafazinsa mai kyau sai su ji an zage ka an cuce ka an tsine ma sai su ji ka ce musu assalamu alaikum sai ku yi hakuri ku kwantar da hankali ba komai ba ku gane bane symptoms gaskiya fa mai wannan harshen yafi alamar yana da gaskiya to idan dai mutane irin wannan ne ashe baka da bukatar in an tsokane ka kace bari karama rama wannan daukar kanka ne daga matsayin mai hankali kame da kanka daidai da wadancan da ba su da hankali sai kace to indai irin wannan ne ai mu ma mun iya fu shikenan sai mutane su ce la kaga suna fada ba za su ce wani ne akan gaskiya ba mun fahimci abun yau domin su mutane ba gaskiyar suka sani ba duk so ake a zauna a saurari mai gaskiyar nan ya ga wa mutane to idan mai gaskiyar bai yi hakuri ya bi mutane a hankali har suka fahimci gaskiyar nan ba to hakika in ya bi su suka yi fada to shine hasarar tallan gaskiyar nan da yake Allah mu dauke kyauta to abin da suka saba yi kenan su wadancan mutane sai su dauki su hana mutane su tada rikici su ce kada a saurari alqur'ani wadda da hayaniya adda shine raf'ul aswati ba tare da tsari ba wato daukaka sauti ai ta hayaniya waye ta gannauna su ta kida suna waka wayal abuna suna wasa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa mutane alqur'ani sai a ce a kira mawaki sai zo ya sa waka a inda ake karatu saboda me waye dan mutane kasu ji alqur'ani saboda sun san in mutane suka ji alqur'ani nan za su ce kai maganan nan gaskiya ce su kuma wannan shine ba sa so saboda matsayin da suke da shi a cikin mutane a cikin al'umma da kuma amfani da suke samu na duniya kada ya gushe a rasa shi kun ga ashe wannan rikicin marar hujja ne yace idara au anna annabiyyi sallallahu alaihi wasallam yatahayyau lidda'wa in suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kintsawa zai fara da'awa zai fara kiran mutane au idara auhu yusalli ko suka ganshi yana sallah wa yatlul qur'an mutane da yawa sun musulunta a sauraren annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani a sallah larabawa Allah madauki ya hore musu wannan harkar zance din mun tattauna a baya akan wannan ko yau mutane ne masu mai da hankali akan iya tsara zance duk mutum da iya tsara zance yanzu zai sihirce su yawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna minal bayani lasihra lalle daga cikin bayani akwai sihiri ma'ana akwai bayanin da in aka yi maka shi sai ka ji kaman an maka sihiri to haka nan in dai har zaka saurari alqur'ani duk kafirci mai kafirci ba zai ce ba dadi ba ba zai ce wai jerin zancen ba dadin ji ba ba kuma zai ce in yana fahimta yace kai wannan abubuwan gaskiya ba su dace da hankali ko ba su dace da zamani ba sai idan magana ce ta girman kai dan haka ashe kenan su waɗanda ba sa so abu alqur'ani sun fi kokari su tada hayaniya don kar a ji shi domin in an ji shi za a yadda da shi mun fahimci wannan dabara yawa dabara sai kuma marar fa'ida marar kaiwa ga gaci qala ta'ala Allah madauki yana cewa wa qala alladhina kafaru la tasma'u bi hadha li hadha alqur'an waɗanda suka kafurta suna cewa kar ku saurari wannan alqur'ani ku rabu da shi wal ghawfihi ku tawargi a cikin lokacin da ake yi ku tawasa kuna waka la'allakum taglibun dan kwaci nasara me kuka fahimta a wannan kalmar la'allakum taglibun shi mutumin da ba gaskiya ne da shi ba da'iman babban abin da ke gaban sa shine waye ya ci galaba ko waye wa aka kayar kai ku mai qur'ani ba zancen wa aka kayar ne a gaban ka ba shi sa da ma ba a dauki munazara tattaunawa wannan kace wancan shi ma yace da masu karkacewa daga hanyar sunna a dauke ta a matsayin usuli na harkar da'awa ba babban abin da ke kan annabi wajibin sa da kuma duk warafatul anbiya'i masu gadin annaba su ne malamai shine fa bayanin nan kawai kai ka dauki bayanin ka gaya wa mutane su mutanen su ji bayanin su fahimce shi to ka gama aikin ka ba magana ce ta ce yau nayi nasara nayi rinjaye ni ne na kada mai kaza da kaza ba ni ne ka da kafirai kaza ko kuma wani dan bid'a ne ake tattaunawa da shi na ka da shi wannan duk baya cikin abin da ya kamata mai da'awa ya zama manufa ce gare shi domin su ne suke damuwa da a ce wani ya yi rinjaye wani ne ya ka da wani in an ka da kai wa aka kayar kai din nan dan adam aka ka da kai saboda rauninka wajen fahimtar qur'ani ko sunna ba qur'ani ko sunna aka kayar ba mun fahimci abu ashe kenan ba shi da wani muhimmanci a ce an kada mutum ko ba a kada mutum ba shi yasa ka maida hankali kan bayani shi sakon ya isa zuwa ga ukulun mutane su idrakin sa su kai ga cewa sun fahimci abinda Allah yake so da kuma abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taglibun hatta inna an-nabiyya kai sai da ya zama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yatamakkan min tilawati alqur'ani alaihim fi majami'ihim wa nawadihim إلا في أواخر السنة الخامسة من النبوة لا إله إلا الله كم فهمتوا هذا انتم yace saboda wato tsananin wannan kokari da mutane suke wajen su hana mutane su fahimci alqur'ani su saurare shi sai da ya zama cewa manzo sallallahu alaihi wasallama bai samu ikon karanta alqur'ani a matattarar mutane da mazaunin su duriyar da suke zama su tattauna abubuwa azo a suna zaune yazo ya karanta musu alqur'ani su saurara su ji domin a farkon lamari fa da qur'ani kawai yake karanta da karanta suratul fussilat saboda su masu idraki ne masu fahimta ne a larabci yaran su ne ake magana da shi dan haka suna jin qur'ani kawai sun gama jin hujjar ba irin mu ne yanzu sai an yi aikin tafsiri sai an yi aikin bayani sai an kawo maganar malamai duka ba haka ba suna jin qur'ani kawai sakon ya ishe su to sai da ya zama cewa manzo sallallahu alaihi wasallam wannan wasannin da waɗannan mutane suke da su hana su yi ta ihu su yi ta hayaniya duk inda suka ganshi sai a bi shi a yi ta ihu ana hayaniya don kada mutane su ji shi sai da shi bai taba karantawa mutane alqur'ani a mazaunin su inda suke hira a ce ya zo ya tsaya kansu ya karanta musu alqur'ani ba bai samu ikon haka ba sai da yi shekara biyar a matsayin annabi tukunna sannan ya fara wannan ma'ana shekara 1 2 3 4 duk hakuri yake ba ya zuwa gunsu yaje ga musu sai a shekara ta 5 ya samu ikon har ya tsaya gaban su har ya karanta alqur'ani a da kenan kaga me yake yi mun yana koma kan marhalar da muka karanta a baya wacce da'awa da'awa sirriya da'awa ta sirri ya kai wannan ziyara ya nuna masa muhimmancin qur'ani ai musulunci ya zo ya daina kaza ya bautawa Allah ya kaza kuma saboda aikin na hakuri ne yawa in ko baka dau wannan hakurin ba so kake yanzu a yau din nan ka fada wai a yau kowa ya imani kuma gobe a ce nasara gaba ɗaya misali a ce birnin ku da kake karantarwa a ce wai ya za a yau shekara ta nawa ina wa'azi a ce mu har yanzu mutane ba su bu ba to kai a matsayin ka nawa annabi nuhu shekara nawa shekara 1050 kullun yana tare da mutanen ya gaya musu kaza ya gaya musu kaza a kulla musu sharri a jefe shi ayi wane ne duk ba a yarda da shi kuma ga mu'jizozi fa yana tare da su wallahi tana kai da la mu'jiza fahimtar ma ba irin ta magabata bace duk bayanin ka duk fasahar ka ba za ka kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma shekara 23 yana karantar da addini ba maganar shekara kadan bace sai kace ai dan me yau wata shi da ba muna karatun nan a ce duk wannan ba wanda ya fahimci wannan zancen to me akai ai ka ci gaba da wannan kai abinda zaka samu lada akai shine wannan fadar da zaka yi ka fada cikin sauki cikin kwanciyar hankali sakon ya isa kan mutane shikenan ka gama aikin ka an gama shigar maka da ladanka a can kuma me kake so ba lada ba amma in ya zama cewa so kake mutane su ji cewa ai wane ne ya rinjaye wane ne malami wane ne ya fi fahimta sunna to in wannan ce a zuciyarka to kuma shikenan sai ka rasa wancan lada mun gane Allah kuma da kuke kyauta to mu samu wurin tsayawa yake cewa sai bayan shekara 5 ko yace wadhalika aidan shi ma wannan din an tariqil mufaja'a sai dai musu wato tabazata ba dai ya kintsa abun a matsayin suna sane da cewa yau zai zo ya karanta ba ita ma a shekara ta 5 din fa mun fahimci zancen ba wai ma'anar yana zaune ya hango su yace ga ni nan barin zo karanta muku alqur'ani sai dai ba zato sun tsammanin ya hakura kwata-kwata sai kawai ya zo wurin da an saki jiki kila ana cin abinci ko ana tattaunawa kamar ya zo wucewa kamar wuce su kawai zai ba zama zai agunba ba tsayawa zai ba sai kawai su ga ya tsaya yana karanta musu alqur'ani sai da haka fa aka fara jin alqur'anin a karan farko sannan sai ke cewa duna an yash'uru bi qasdihi ba tare da sun ji sun fahimci manufarsa ta cewa zai karanta musu alqur'ani ba qabla bidayati tilawa kafin ya fara karantawa sai dai kawai su ji faji'atan ya fara karantawa su kuma dama in dai za a saurara to shikenan za a bi Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta mana abu yace wa kana an-nadhr ibn al-harith akwai wani ana ce masa an-nadhr ibn al-harith أحد الشياطين قريشي ليه ده كسكين من ينشئ لأنهم قريشاوا أو تلوك شي قد قدم الحيرة يا جوان قالي أنا تمس الحيرة بحيرة بني حيرة ده كسرة قاليني مشهوري وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس يا جي قالين حيرة كسر فارسة إيران يسولاري مغنغنن متانن إيران ألوك شن فارسة وأحاديث رستم da kuma maganganu irin na Rustum. Rustum ɗaya daga cikin manyan sarakunansu. Wasfindiyar shi ma ɗaya daga cikin manyan mutane a cikinsu. Fakana idza jalasa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, to da ya dawo Makka sai ya zama idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna majlisan a wani wuri litazkiri billahi dan ya tunatar da mutane game da Allah والتحذير من نقمته يصور تد متاني لغا أزابر الله خلفه النظر سي النظر سي زوبايا النبي يتبي شين خلفه مسالي أشي أولا مجلسة النبي صلى الله عليه وسلم يازو يافتك دا متاني أكان القرآن دا دوكوكين الله دا كذا دا كذا دا كذا أبي الله ياقموا أزنسا ياكران تا متاني القرآن سي تاشي يتبي to sai annadhr ibn al-harith sai yazo gurin da ya zauna shi ma wannan majalisa sai ya zauna gun mutanen me yake ce musu khalafahu annadhr wa yaqulu sai rika cewa ana wallahi ya ma'ashar quraish shi ya ku quraishawa wallahi ni dinnan ahsanu hadithan minhu na fi shi iya mazance ma'ana yafi annabi sallallahu alaihi wasallam iya tsara zance da magana thumma yuhaddithuhum an muluki faris sannan sai ta ba su labarin maganganun sarakunan farisawa faris wa rustum wa wasfindiyar ko waɗannan da muka ambata thumma yaqulu bayan ya gaya musu waɗannan maganganu sai kuma ya ce bima za muhammadun ahsanu hadithan minni sai ya gama ya shiru shi din sai ya ga cewa bai burge su ba sai ya tambaye su ce to in dai wannan zancen ne da nayi da mai muhammadu ya fi ni ma'ana gaji in dai zance ne ni ma nayi to sai ya kasancewar ya ga kamar abun bai shiga sosai ba yauwa sai ya ce da me yafi ni zance ko kuma ya ce shi ma yayi ni ma nayi ku ku kwatanta wane ne yafi iya zance ku ga wannan shedana ce da dabara ce da kokarin wato kawar da sauraron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin an ibn Abbas daga wata riwayar ta Abdullah dan Abbas annan nadra cewa shi wannan annadhr ibn Harith din kana qad ishtara qainatan ya taba sayar wata baiwa mai kida aikin ta kawai ta kida ayi rawa ta rika rawa a gaban manyan mutane ana shan giya din nan kun san da wannan al'adar tsohuwa ce ba wai yanzu aka saba ba a kira mace tana shibuhin tsirara tana ana shan giya ita kuma tana rawa a gaban su an dade ana wannan kafin zuwa musulunci a jahiliya to yayi wannan fakana la yasma'u bi ahadin yuridu al-islam ku duba tsayawa akan manufa wai bai in dai har ya ji wani mutum yana son musulunci daga ya ji wani ya kusa musulunta sai ji an ce a wata unguwa akwai wani fa ana jin shi ma fa zai bi annabi muhammadin nan fa yana jin labari yace illan talaqa bihi ila qainatihi sai dauke shi ya kai shi gun wannan matar mai waka fa yaqulu sai yace at'imihi ba shi abinci wasqihi ki bashi giya wa ghannihi sannan ki bi masa waka sai kai shi gun wannan mata ce ba shi abinci ya koshi ba shi giya ya sha ya koshi kuma ki tsaya ki masa rawa da waka hadha khairun mimma yad'uka ilayhi muhammad wannan yafi abin da muhammad yake kiran ka zuwa gare shi ku duba asaddu an sabilillah da karfin zuciya har a ce in ka ji labari sai kai tattaki ka tafi unguwa kaza domin ka hana mutum sauraron addini waɗannan mutanen masu irin wannan halin a kowanne zamani akwai irin su yawa a kowane zamani akwai wasu mutane da ba sa so kawai hankalinsu baya kwanciya a ce an bar mutane suna bin gaskiya su wannan shine abin da ya dame su kuma ba dama ba yadda za ka yi da su har sai ran da Allah madauki ya shiryar da su ko kuma aka neme su aka rasa in duniyar su ta kare Allah madauki ya kyauta yace wa fihi nazala qawluhu dangane da wannan mutumin ne Allah madauki ya saukar da cewa wa minan nasi man yashtari lahu alhadithi liyudilla an sabilillah daga mutane akwai wanda yake sayan wargin zance wato zance marar mara tsari wanda yake na wasa ne na wargi shine malamai suka fassara shi da cewa ana nufin kada kade da waƙoƙi yana cikin dalilai da malamai suke amfani da su akan haramcin sauraron music ita wannan aya din da kuma sababin nuzulin ta domin yin wannan yayi ne yudilla an sabilillah domin wato ya badda mutane daga hanyar Allah subhanahu wataala ita asalin da ma waka kowace iri shi yasa zaka layin su ɗaya da giya haka ne ko ba haka ba music duk mutumin da ya saba sauraren music ya zauna kawai shi daɗi yake ji ya saurari music to tana da wani sihiri nata in dai har kai da akwai wanda zaka ga yana wucewa yana ji ana yi bai fahimci me ake ba amma in ka tsaya zaka fahimci me ake yi to za ta shiga zuciyarka sai kuma ka ji ka saba da sauraren ta kuma har mutum ya saba kamar yadda zai zama mudminil khamri haka zai zama mudminil muziqa me mudmin mudmin shine wanda ya saba da sha ya kasa bari to haka nan ita ma tana da irin nata a wannan hali din don haka mutum tun kafin abu ya masa nisa irin wannan ya kokari ya rabu da shi sauraren sa bashi da kyau abu ne da zai sa masa maye ya sa masa tunani marar kyau kuma ya raba shi da sauraron alkur'ani ka kaddara lokacin da ka bata ka saurari wani abu din nan inda zama kai kace subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wanda Abdullahi dan Mas'ud yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu duk mutum babu mutumin da zai faɗi wannan magana subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sai face mala'iku sun zo suna kokowa suna rige wane ne zai dauka kai wa Allah a cikin su to kaga mutumin da zai zauna a ce wannan yake fada yafi masa da a ce yana sauraron irin waɗancan maganganu da na farko su shagaltar da shi su hana shi sauraron alheri ballantana ma a ce ya zauna ya karanta alqur'anin Allah subhanahu wataala yana tadabburi yana fahimtar sa to sai mu saurara anan insha Allah darasi na gaba sai mu tashi kan al-ittihadat an gama da kawo shubuhohi da kokarin kauda mutane daga sauraron Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zamu ji kuma magana akan muwajaha domin ai har yanzu bamu ji an taba jikin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko an taba wani ko an dake shi har yanzu ba a kai ga wannan ba tukuna har yanzu zance ne na ana jin ba a son fa a saurari maganar nan tasa shi kuma ya dage sai an ji yana yawo yana fada to zamu zo mu ji kuma nan gaba a darasin mu na gaba me suka wanne mataki suka dauka a makka a wancan lokaci Allah maduki ya sa mu dace Allah ya taimake mu akan duk aikin alherin da muka sa a gaba ya kuma amfanar da mu da wannan karatu mun manta tun a farkon karatun nan ba ma lissafa adadin darussan ko balle mu ce yau darasi na kaza yau darasi na kaza amma dai alhamdulillah akwai masu bin littafin ana bi ana fahimta kuma ana dan ta'aliqin abin da za a yi ta'aliqi wannan shine karatu to Allah ya amfanar da mu da'iman na fi sha'awar a ce mutane suna fahimtar abin da ake karanta musu galibi darasi na sira an fi bar shi ga malamin da ya ko mai karantarwar ya gabatar da shi yadda yake so kamar lecture kamar wa'azi amma ni na fi sha'awar tsari na karatu yadda kalma kalma kowa zai fahimci me ake yi la'alla zai taimaka ma mai karantarwa a cikinku ya samu abin da zai karantar shi ma ga wasu domin sauraron wa'azi ka ji kai za a ziga a wannan lokaci a zaburar da kai ka yadda da abin da ake so bayan nan kai kuma ba za ka iya ɗaukar saƙon zuwa gun wani ba amma in ya zama karatu ne ga littafi to an fi mai da hankali kan wannan ina fatan Allah maɗauki ya amfana da mu dangane da kiran da 'yan uwa suka yi ta yi da roƙo akan maganar tafsiri insha Allah za mu fara tafsiri rana ce amma a masallacin bakin titi insha Allah ko sai ya zama insha Allah mun raba abu can da abin da ake nan da abin da ake kuma dai wanda ba a sa musu ba ai haƙuri ba lalle ne ko ina ba tun da ma ga manyan malamai ga 'yan uwa kowa da kokarin da yake yi babban abu shine Allah maɗauki ya hada zukatan mu mai wannan addini hidima kuma Allah ya sa mu dace ya zama abin da yake shine gaskiya shine abin da za a faɗa kuma ya ba mu ikon bin da kuma aiki da abin da muke faɗa insha Allah a masallacin bakin titi magariba zuwa isha'i yau ba asuba ba tunda asuba dama muna nan ko yawa insha Allah tsakanin magariba da isha zai zama darasin tafsiri bi idnillah mun ce masallacin bakin titi ana nufin na total ko yawa to Allah ya sa mu dace وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.